he hablado que si está en el mundo, lo voy a decir que la voluntad no está en el mal. Más que mojar a cabo en el mundo, si crees que el área de que no está gustado. Al lado de que se quiere estar para jugar a la gente, cuando la voz de un policía, o sea, es una buena defensa, la policía en curar en el lugar. Cuando la voz de un jugador, la jugar, lo bueno de pude bueno en los sitios, los humanos, los jugadores, se dejaron para que la mamá de Chávez, que trabaja hoy con un gran futuro de la casa.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور مهدساتها، وكل مهدسة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. السلام عليكم ورحمة الله. بركم لولن يمتشينا لاربا ايا جوة رمضان الشيكرة تدبو ايد تريه دولة اربعين دبقوا هجر من الله صلى الله عليه وآله وسلم لقبرن مكة وبرن مدينة wanda ya daidai da 18 ga watan biyu a shekara ta 2026 miladiya. Daga wannan masallaci mai albarka na Uthman ibn Affan daga Usaitu a cikin birnin tarayyar Abuja. A yau bisa ga kaddarawar Ubangiji ita ce rana ta farko da za mu fara gudanar da tafsiri na watan Ramadan a wannan shekara. Da fatan Allah madaukakin sarki ya sa mu fara a sa'a. Allah ya sa mu yi azumi lafiya mu gama lafiya. Allah ya sa muna cikin intattun bayi a wannan wata. Yan uwanmu da aka rasa a shekarar da ta shuɗe wanda ba su rasu wannan wata mai albarka ba, Allah ka ji kansu da rahama. Mu kuma idan tamu ta zo, Allah ka ba mu cikawa da imani. Idan ba manta ba, shekarar da ta wuce karatunmu na ƙarshe mun tike da ƙarshen aya ta 187 cikin wannan sura mai albarka, suratul baqara. Wato fadin Allah madaukakin sarki, uhilla lakum lailatas siyami rafatu ila nisaikum, kunna libasul lakum wa antum libasul lahun haka ne alima Allahu annakum kuntum taftaluna anfusakum har izuwa karshe da haka yau zamu tashi farkon aya ta 188 fadin Allah madaukakin sarki wala ta'kulu amwalakum bainakum bil batil ne Allah ya ce
a'udhu billahi minash shaytanir rajim بسم الله الرحمن الرحيم ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون
Allah ya ce wala ta'kulu kuma karkuci amwalakum dukiyoyinku bainakum a tsakaninku bil batil ta hanyar barna wa tudlu biha kuna masu miƙawa da su ila al-hukami zuwa ga alƙalai ko masu hukunci li ta'kulu fariqan dan kuci wani bangare min amwalin nas na dukiyoyin mutane bil ismi ta hanyar sako wa antum ta'lamun al-halin kun san cewa abinda kuka yi ba gai ba daidai bane ba kalmar wala ta'kulu wawun din nan wawun hadafi ne ma'ana ana jera magana ne akan magana kuma kaza kuma kaza kuma kaza domin wawun a larabci yana daga cikin huruful hadafi ma'ana kamar da Hausa kace da kaza da kaza da kaza wannan da 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 kalma ce da ake amfani da ita don jona magana akan wata magana to haka wawun yake a wajen larabawa kenan wannan maganar da ake faɗa wata maganar ta gabace ta sai ake dora wannan akan waccan wacce ke ta gabata shine fadin Allah wala tubashiruhunna wa antum aakifuna fil masajidi kada ku sadu da mata a lokacin da kuke itikafi kaga wannan magana ce wala ta'kulu kuma karkuci to da cewa karku sadu da mata a itikafi da kuma karkuci dukiya tsakaninku ijuna ta hanyar barna duk wannan kuma an gina su ne a ƙarƙashin maganar azumi domin maganar ta samo asali ne tunda ka fadin Allah ya ayyuhal ladina amanu kutiba alaykumus siyam ya ku wadanda suka yi imani an wajabta muku azumi to cikin hukunce-hukuncen da suke da alaka da azumi akwai maganar itikafi shi kuma itikafi in ana yi ba a saduwa da mata idan ka sadu da matarka kana itikafi to itikafinka ya lalace to haka nan kuma cin dukiyar haram cin dukiyar haram tana da alaka da azumi kwarai da gaske duk da cewa ba wai sai in ana azumi bane ake gudar cin dukiyar haram amma sai dai lokacin da kake azumi ya fi kamata ka fi gudar dukiyar haram dan karka shayin wabban zaki shiro wofi domin da yawa zaka ga mutane suna azumi kuma suna cin haram to ka sani wannan haramun din da kake ci yana tafiyar da ladan azuminka shine Allah yake jan hankali na musamman ana kuma karkuci dukiyarku tsakaninku ta hanyar barna domin wannan zai lalata muku ladan azuminku zai sa ku shayin warban za ku sha kishiro wofi ya tabbata cikin hadisi da Imam Muslim ya rawaito manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace da sahabbai atadruna manil muflis kun san wane ne wanda akai wa fallasa akai masa gonjo aka saida kayan sa yayi asara ya tashi babu komai dan a biya masa bashi mun san wannan a yaren duniya in aka ce wani an yi masa gonjo ma'ana ya talauce ya tsiyace kuma ana bin sa bashi duk an sai da kayan sa an kwakwace an biya masa bashi da haka yanzu ya dawo bai da komai ko da kwada yana da wadata da haka sai sahabbai suka ce al-muflisu man la dirham lahu wa la mata yayi wanda aka yi gonjo ko aka yi fallasa shine wanda bai da sisi bai da kwabo sai manzo Allah ya ce wannan a yaren ku na duniya kenan al-muflisu min ummati sai dai wanda akai wa fallasa akai wa gonjo cikin al'umma ta ba shine wanda bai da kokabo ba shine wanda ya talauci a duniya ba a'a sai ce mayyati yawmal qiyamati bi salatin wa siyamin wa zaka shine wanda zai zo ranar tashin alkiyama yayi sallah yayi azumi yayi zakka duk sun cika amma kuma ba zai ci ladan ko ɗaya daga cikin su ba zalai ce wa ya'ti wa qad shatama hadha wa qazafa hadha wa safaka dama hadha wa akala mala hadha matsalar gashi yazo da ayyukan alkhairi amma kuma duk zanuban sa zasu sa a kwashi ayyukan alheri ya tashi a tutar babu zai zo ya ci dukiyar wancan yayi wa wancan kazafi ya zubar da jinin wancan zalla ce haka za a rinka kwashi ladan sallar da yazo da ita da azumin da yazo da shi da zakkar da yazo da shi duk a gama biyan bashi a ƙarshe sai ya tashi babu ladan komai a madadin ya shiga aljanna sai a tafake sa kuma a kai shi wuta wannan shine hikimar da yasa da Allah ya wajabta mana azumi sai kuma yake gaya mana abubuwan da in ba mu nisance su ba to ko muna yin azumin zai tashi a tutar babu a ƙarshe za a yi mana fallasa a ƙarshe za a yi mana gwanjo shi yasa Sheikh Muhammad Ali As-Sabuni a cikin littafin sa Safwatu Tafasir sai yake fadar alakar ita wannan ayar da ayoyin da suka gabace ta irin abin da ake kira da ulumul Qur'an at-tanasub wa tanasuq bainal ayat domin ayoyin alqur'ani kamar sarka ce a makalkale suke da juna wata tana bi ma wata to shine sai yace lamma bayyana ta'ala fil ayati sabiqa ahkam as-siyam bayan Allah ya gama bayani a ayoyin da suka wuce na hukuncen azumi wa abaha lil mu'minina al-istimta'a bit-ta'ami wash-sharabi wan-nikahi kuma ya gaya wa mu'minai lokacin da za su ji dadi na cin abinci da abin sha da kuma saduwar aure fi layali ramadana a ƙarshe a cikin dararen ramadana banda da rana aqabahu bin nahyi an akli al-amwali bighayri haqqin sai biyo da bayani dangane da haramcin cin dukiyoyin mutane ba tare da gaskiya ba sai ce li annal muslima domin musulmi la yasihu lahu ay yastamti'a bil mali al harami baya halatta gare shi ya ji dadi na dukiya ta haram la fi layali ramadana wala fi ghayrihi ko da rana aw ramadana ko da daddare domin me domin yin wannan yana iya bata masa ladan azumi ya sai asara to sannan sai ubangiji ya ce wala ta'kulu karku ci yayi amfani da kalmar akalu ci to anan kada wani ya fahimci cewa da aka ce kar a ci kenan dukiya in ta wani ce ci ne ya haramta da zaka diba ka je ka sai kadara ko ka sai kayan sawa wannan ba matsala bane to wannan ba haka bane domin dukiya a larabcin alqur'ani mafi yawan abin da aka fi da ita shine ci duk mutumin da ya samu naira 100 to farkon abin da yake fara yi da ita shine me ci kafin tunanin dinka kaya yazo kafin tunanin siyan kadara yazo in kaga mutum yana dinka kaya in dai mai hankali ne ko yana siyan kadara to cikin sa yayi me ya koshi yasa Bahaushe yake wai asa abaka ma yafi arata ya iji kura wai kura ce ake yawon wasa da ita sai aka yi mata laya irin ta kitse din nan da yadi to kuma kura tana jin yunwa kaga laya kuma dan ta bata tsaro ne to sai rana ta daki kura sai wannan laya ta kitse sai ta narke ta fara digar da mai to shine kura take kai asa fa abaka yafi arata ya saka sai ta cinye laya ta to da haka a ka'ida ta dukkanin mai hankali ci shi yafi komai kafin dinka fitira ko siyan kadara ta fuskar amfani da dukiya to da haka malamai sukan ce a irin wannan mutane su hattara kar su canja wa Allah zance kada shedan in yana so ya rude ka sai ya ce maka to ai Allah ci yace kar ayi amma da zaka dauka ka je ka sai kadara ai wannan ba ci kai ba da zaka dauka ka je ka dinka tufafi ai wannan ba ci kai ba kai da zaka dauka ma kai sadaka ai ba ci kai ba a mai da Allah yake innal ladina ya'kuluna amwalal yatama zulman lalle masu cin dukiyar maraya da zalunci to kada shedan yayi maka wahayi yace to ai ci aka ce debu man kaje ka sai kadara debu man kaje ka sai ka dinka tufafi debu man kaje ma kai wani aikin alheri a Allah yayi amfani da kalmar ci ne domin ita tafi yawa cikin mu'amalar dukiya ci aka fi kafin komai to da haka anan da yake wala ta'kulu wala tashrabu ma ya shiga wala talbisu wala taqtaniuha ma'ana ku maida ita kadara kuna ajewa shi ma ya shiga wala tattaqizuha urudan litijara shi ma ya shiga to sannan sai ubangiji yace amwalakum dukiyoyinku shin wannan yana nufin dukiyar ka kai a ana nufin dukiyar dan uwanka domin shi mutum din dukiya ta sace ko me yayi da kayansa in ba haramun bane bai yi laifi ba ko ya ci ko ya sai kadara ko ya dinka tufafi ko ya yi sadaka to amma a larabcin Qur'ani akan ce dukiyarka ana nufin dukiyar dan uwanka domin sau da dama Qur'ani yakan jingina maka abu amma yana nufin na dan uwanka bisa ga ka'idar da Bahaushe yake cewa yi wa wani yi wa kai hana wani hana kai duk abin da kai wa dan uwanka kamar kanka kaiwa domin inna alheri ne ladan kanka zai dawo inna sharri ne ma sharrin kanka zai dawo shine Allah yake in ahsantum ahsantum ya anfusikum in kun kyautata kanku ko kyautatawa wa in asa'tum man amila salihan fali nafsihi wa man asaa fa alaiha duwanda yayi nagari kansa duwanda yayi mummuna kuma kansa to da ka qur'ani yakan ce karfi wa kanku yana nufin yan uwanku kamar anan wala ta'kulu amwalakum ana nufin amwala ikhwanikum kamar fadin Allah thumma antum ha'ula'i taqtuluna anfusakum ay taqtuluna ikhwanakum an gane ko kamar fadin sa wala talmizu anfusakum ay wala talmizu ikhwanakum walaula in sami'tumuhu dhanna almu'minuna walmu'minatu bi anfusihim ay bi ikhwanihim daka akan yi idlaqin nafsu ana nufin al-ikhwa daka anan Allah yace wala ta'kulu amwalakum ay amwala ikhwanikum kar ku ci dukiyoyin yan uwanku bainakum a tsakaninku bil batil kalmar al batil ma'ana ta shine azza'ilul zahir azza'il abin da yake gushewa ya tafi a neme shi a rasa wannan shine ma'anar batilu a yaren larabci asali daga batala shay'u butulan ne fa huwa batil amma a shari'ar musulunci idan aka ce hadha batil ana nufin al haram abin da yake na haram abinda Allah subhanahu wataala ya haramta da nassin alqur'ani ko manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya haramta da nassin sunna idaka idan kuka ci dukiyar ku ta hanyar haramci to kun kunyi haka kun aikata ba daidai ba kun aikata laifi to sannan ubangiji yake kuma kar ku yi wani abin nabi bayan haka shine watudlu biha kuma ku yi kokarin mika wannan dukiyar ilal hukami zuwa ga masu hukunci ko dai shugabanni ko alkalai ko lauyoyi to so da dama mutum zai ci haram sannan dan ya kara kansa kuma sai ya tafi koti ya dauki kudi ya bayar rashawa dan shari'a ta goyi bayan sa dan alkali ya favorin din sa a hukunci ko ya dauki manyan lauyoyi irin abubuwan da yawa ake yi a Najeriya ce mutum ya saci biliyan 1 in ya so sai a kashe mu raba da shi da wata hukuma na miliyan 500 karshe sai a ban masa 500 ko ya ci bashin ka na miliyan 100 sai ya zo ya deny yayi musu in ya so sai ya dauki lauya ya kashe masa miliyan 30 kai a cuce ka to duka waɗannan abubuwan guda biyu laifi ne Allah ya haɗe su ya ce duka ka ku yi su kar ku ci dukiyar da niyyar barna sannan kuma ku yi kokarin siyan hukunci ko ba da rashawa ko daukan lauyoyi don su goyi da bayan ku in kun yi hakan kuna masu niyyar li ta'kulu fariqan ku ci wani bangare kalmar tudulu asali kalmar daga al-idla'u ne al-idla' shine al-irsal asali zuba tura guga cikin rijiya dan ta debo ruwa shi ake kira al-idla' daga nan ita kanta gugar ake kiranta da dalu dalu gugar da babu ruwa kafin a jawo ruwa in aka jawo ruwa kuma ta zama azzalu shine Allah yake waja'at sayyaratun fa arsalu waridahum fa adla dalwahum adla daga al-idla'u kenan wa tudlu biha kuna masu miƙawa biha da ita dukiyar ilal hukami zuwa ga masu hukunci ko dai na alƙalanci ko kuma na shugabanci litakulu fariqan kalmar fariq bi ma'ana qita'atan ko kuma juz'an dan ku ci wani bangare na dukiyar kamar yadda muka faɗa shine ai kashe mu raba ya saci biliyan 1 ya fitar da miliyan 500 dan ya cinye miliyan 500 ya rance miliyan 100 ya je ya kashe miliyan 50 wajen tsakanin kotu da lauyoyi dan ya cinye miliyan 50 to shine Allah yake litakulu fariqan kuna masu kokarin yin haka dan ku ci wani bangare min amwalin nas na dukiyoyin mutane to amma akwai malaman tafsirin da suka ce kalmar fariqan anan ayar a cikin ta akwai taqdimi da ta'khiri ay litakulu fariqan litakulu min amwalin nas fariqin ko litakulu fariq na'am litakulu min amwal fariqin min amwalin nas ko fariqan min amwalin nas dan ku ci wani bangare na dukiyar mutane ko dan ku ci wani kaso na dukiyar mutane to kuma alhalin kuna sane cewa alhalin kuna sane malamai suka ce ba yabo bane wani zai ga kamar yabo ne alhalin ka sani ma'ana suna da ilimi kenan ba jahilai bane to anan ba yabo ake ba zargi ake yi domin shi ilimi baya zamowa yabo ga mai shi sai in yayi aiki da shi idan aka ce wani ga sani ga take sani yabo ne ko zargi zargi ne amma wani ga sani ga aiki da sani to shine yabo kenan kawai a ce wani ya sani baya zama yabo har sai abin da zai biyo baya ya sani yayi aiki da sani to shine yabo ya sani ya take sani wannan zargi ne da haka malamai suka ce anan zargi ne Allah yake dada karfafa shi da kuma nuna cewa hukuncin na musamman ne ga wanda ya sani yake yin aiki da abin da ya sani kamar yadda Allah yake aibata Yahudawa sau da dama afatatma'una ayyu'minu lakum wa qad kana fariqun minhum yasma'una kalam Allah thumma yuharrifunahu min ba'di ma aqaluhu wa hum ya'lamun kaga wa hum ya'lamun ba yabo bane alhalin sun sani kuma suka take sani awalam yakul lahum ayatan ay ya'lamahu ulama'u bani isra'il yanzu bai zame musu izina ba malaman bani isra'ila sun san wannan abin kuma suka take da haka ubangiji subhanahu wata'ala anan zargin su yayi al-imam ibn kasir yake cewa ali dan abi talha ya rawaito daga abdullahi dan abbas Allah ya kara masa yadda Abdullahi dan Abbas yace hadha fir rajul yakunu alayhi malun wannan ayat tana magana ne game da mutumin da ake bin sa bashi walaysa alayhi fihi bayyina kuma ba a kafa hujja ba wajen bashi bashin saboda an yadda da shi akwai mutumin da an yadda da shi yadda ta sa lokacin da za a bashi bashi babu shaida babu rubutu fayajhadu almala amma shi kuma in an kwana biyu sai ya cibure yayi musu yace ai ba wani bashi da ake bin sa saboda ya san babu shaida babu hujja wa yukhasimu ila alhukami har ma yayi azarfafin kai kara kotu wa huwa ya'rifu anna alhaqqa alayhi kuma tare da ya san ana bin sa bashi wa huwa ya'lamu annahu asimun akilu harami kuma yana sane da abin da yake aikatawa zunubi ne kuma abin da yake na dukiyar haramun ne to da haka wannan ayat tana magana ne akan wannan Imam Ibn Kathir ya sake cewa wa ruya an mujahid an rawaito daga mujahid wa sa'id ibn jubair da sa'id dan jubair wa ikrima wal hasan wa qatada wa suddi wa muqatil ibn hayyan wa abdurrahman ibn zaid ibn aslam duk waɗannan daga sahabbai sai tabi'ai dukan su annahum qalu suka ce la tukhasimu wa anta ta'lamu annaka zalim kar ka yadda kai husuma da mutum alhalin ka san baka da gaskiya domin wannan laifi ne mai tsanani a wajen Allah kana su fada akan rashin gaskiya musamman akan abin da ya shafi dukiya kar kai haka hadisi ya zo cikin sahih al-bukhari da sahih muslim daga uwar muminai ummu salama Allah ya kara mata yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake ala ku saurara ku ji innama ana bashar ni mutun ne ta fuskar mutuntaka irin abubuwan da mutane sukan yi na mutuntaka ni ma nakan iya yi wa innama ya'tini al-khasmu ko al-khismu kuma sau da dama masu husuma sukan zo waje na inji annabi sallallahu alaihi wasallama me kara da wanda ake kara sai ce fala'alla ba'dakum ayyakuna alhana bi hujjatihi min ba'd wani daga cikin ku yafi dadin baki sama da wani kuma tare da shi ne bai da gaskiya fa aqdi lahu to ni kuma ina aiki ne da zahirin abin da aka gaya min domin manzo Allah bai san gaibu ba yana aiki ne da zahirin abin da ya bayyana kuma wannan shine abin da kowace kotu ma take aiki da shi duk alƙali bai san gaibu ba ko annabi ne Allah yakan bashi ne yau mutane hukunci da hujjojin da suka bayyana a gare shi to shine manzo Allah yake sau da dama kukan kawo ƙara a waje na ni mutum ne ban san gaibu ba daga cikin ku wani yafi iya dadin baki lauyan wani yafi lauyan wani iya shari'a saboda yafi shi gogewa yafi shi dadewa to shine manzo Allah yake sau da dama idan na kalli hujjoji na zahiri sai in zartar da hukunci in ce na wani ne alhalin kuma ba na san bane sai ce faman qadaitu lahu bihaqqi muslimin duk wanda ne masa hukunci na dauki haƙƙin wani na bashi saboda ya nuna min hujja ta zahiri fa inna ma hiya qit'atun min nar to ya sani rabon wuta na bashi falyahmilha aw liyadharha in yaga dama ya je ya ci in yaga dama ya bari amma ya sani a ranar lahira Allah sai ya canja ire-iren waɗannan hukunce-hukunce shine abin da masu magana suke cewa wata shari'ar sai a lahira duk yadda alƙali ya kai da gaskiyarsa da san ya tsare gaskiya sai an masa rufa-rufa wata rana sai ya yi hukunci ba daidai ba kuma ba dan yana so ba da haka ba duk hukuncin da kaga an yi ba gaskiya bane ya zama alƙalin rashawa aka bashi wani alƙalin baya cin hanci da rashawa iya binciken da yake iyawa yayi iya abin da ya bayyana gare shi na hujja kenan to kuma ba shi da wani abu da zai yi sama da haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kaga dai shine fiyayyen halitta shi Allah ya fi so shi ake wa wahayi amma a irin waɗannan lamuran Allah yana barin sa yayi hukunci da zahiri kuma kaga baka isa ka zo ka ce annabi cin hanci ya karba ba sallallahu alaihi wasallam to amma haka dan adantaka take to abin da ya rage kai ka sani dan koti tayi hukunci tace abu kaza naka ne in dai ba naka bane fa a wajen Allah yana nan a matsayin ba naka bane in ka ci ka ci haram din ma baka biya a duniya ba a lahira sai ka biya amma da yawan mutane sun fi damuwa da fita kunyar duniya ai a duniya koti ta daya tace ta naka ne ta bi ma tace ta uku ma tace kotin Allah ya isa to ya kamata mu sani ire-iren waɗannan hukunce-hukunce dukkanin su in an je lahira sai Allah ya sake su akwai hukuncin da daga duniya an gama duk hukuncin da aka yi shi bisa ga gaskiya alƙali yayi bisa ga gaskiya hujjoji na gaskiya suka bayyana to in an je lahira Allah baya sake wannan hukuncin amma duk hukuncin da aka yi shi bisa ga rashin gaskiya ko bisa ga kuskure ko da wanda yayi hukuncin kuma annabi ne to Allah sai ya sake wannan hukuncin saboda adalci shine ma'anar wa huwa ahkamul hakimin Allah shi yafi hukunci bisa ga dukkanin wani mai hukunci shine alhakamul adal mai hukunci kuma mai adalci shine wanda ba a koyi masa gaskiya duk abin da ka faɗa amma na ƙarya ne shi Allah ya sani to shine ibnu kasir yace fa dallat hadhihi al-ayatu al-karima wannan aya mai girma ta nuna wa hadha al-hadithu da wannan hadisi ala anna hukmal hakimi la yughayyiru shay'a fi nafsi al-amri a hukuncin alƙali baya canja gaskiya ta zama ƙarya ko ya maida ƙarya ta zama gaskiya in dai alƙali yayi hukunci in gaskiya ne abin to yana nan a gaskiyarsa in ko ba gaskiya bane dan hukuncin alƙali baya sa ƙarya ta zama gaskiya da aka yace fala yuhillu fi nafsi al-amri haraman huwa haramun da aka hukuncin alƙali baya canja haramun ya maida shi halal alhalin haram ne wala yuharrimu halalan huwa halalun kuma baya haramta halal alhalin halal din nan halal ne wa inna ma huwa yalzamu fi zahiri shi dai hukuncin alkali ana aiki da shi ne a zahiri amma idan a batinin ba gaskiya bane shi wanda aka yi wa hukuncin ya san bai da gaskiya da haka in kana so ka zauna lafiya ko alkali yayi hukunci ya ce kai ne mai gaskiya alhalin ka san kai din ba mai gaskiya bane to je ka ƙaryata kanka wannan hukunci da aka yi ranka ya dade ko abin da lauya na ya faɗa ko abin da ni nazo na faɗa da farko gaskiya ba gaskiya bane san zuciya nayi alkali sai gyara sai maiwa da mai gaskiya gaskiyarsa ko kuma koda baka je ka mayar gaban alkali ba sai ka je ka samu shi abokin rigimar taka wani hukuncin nan da aka yi tabbas na san kafi ne gaskiya da haka mu warware tsakanin mu da juna ba sai kowa ya sani ba shikenan shine manzo Allah ce man kana indahu mazlamatun li aqihi falyatahallal minhu alyawm duk wanda ya san ya zalunci dan uwansa wani abu ya je su warware ijunan su tun a yau tun kafin a zo ranar da babu zinare babu azurfa innama hiya alhasanat wa sayiat rana ce da kawai ake biyan bashi da kyawawan ayyuka ko kuma munana qala qatada imam qatada ibnu da'ama as-sadusi yace yabna adam ya kai dan adam ilam kai sani anna qada alqadi haqiqa hukuncin alqali la yuhillu laka haraman baya halatta maka haram wala yuhiqqu laka batilan kuma baya mayar maka da barna ta zama daidai wa inna ma yaqdi alqadi bi nahwi ma yara shi alqali yana hukunci ne gurgurdan abin da ya gani wa yashhadu bihi shuhud gurgurdan abin da shaidu suka bashi na shaida wal qadi basharu alqali ko waye ka sani dai mutun ne yuqti wa yusibu yana daidai yana kuskure wa alamu anna man qada lahu bi batilin ko qudi lahu bi batil kuma ku sani duk wanda aka yi masa hukunci ba na daidai ba anna qusumatahu lam tanqadi to shari'a sabata kare ba hatta yajma Allahu bainahu bainahuma yawm al-qiyama hasiran da Allah zai hada su da shi da wanda aka yi musu hukuncin a duniya a ranar lahira dan Allah ya sake hukunci fa yaqdi ala al-mubtil lil muhqi ubangiji ya ramuwa akan wanda aka zalunta ga wanda ya zalunci bi ajwa da mimma qudi bihi lil mubtil ala al-muhqi fi dunya da abin da ya fi kyautatuwa na abin da aka yi musu hukunci da shi a ranar anan a duniya shi yasa wasu malaman tafsiri suke fassara fadin Allah yawma yajma'ukum li yawmil jam'i ranar da Allah zai hada ku ranar haduwa suka ce ranar da za a hada mai ƙarya da mai gaskiya ranar da za a hada barawo da mai kaya ranar da za a hada wanda ya zage ka a bayan idan ka baka ji ba da kai da aka zaga wal innal awwalina wal akhirina lamajmu'un ila miqati yawmin ma'lum Imam al-Qurtubi yace karkashin wannan aya akwai mas'ala shine ajma'a ahlus sunnati ala anna man akala malan haraman walau ma yasduqu alayhi ismul mali annahu yafsuqu duk wanda yace wata dukiya ta haram ko kuma duk wani abu da ake iya kiran sa da sunan dukiya domin kalmar dukiya ba ana nufin kawai kudi ba sawa'an kudi ne sawa'an tufafi ne sawa'an filin wani ne ka cinye maka ko ka je kai munamuna a ma'aikatar filaye aka canja certificate aka ce naka ne janu naka ba janu bane ko ma dai me kai to ka sani ka zama fasiki wannan ijma'i ne na malamai wa qala bishru ibn mu'tamir fi ta'ifatin min al-mu'tazila bishr dan mu'tamir ɗaya daga cikin malaman mu'tazilawa shi kuma yace la yafsuqu illa bi akli 200 dirhamin fa ma zada mutum baya zama fasiki in ya ci dukiya haram sai in ta kai dirhami 200 ko sama da haka amma kasa da haka a'a wa qala al-jibai abu ali al-jibai yace yafsuqu bi akli dirhamin fa ma fawqahu illa bima dunahu shi yace gurgudan kwabo in ka ci na dukiya haram sunan ka fasiki sai dai in abin da yake kasa da haka Allah ya tsare mu daga cin dukiya haram sai Allah ya ce mu
يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها ولكن البر من اتقى وأتوا البيوت من أبوابها واتقوا الله لعلكم تفلحون
Allah yace yas'alunaka sune maka tambaya anil ahillati game da jirajiran wata kalmar ahilla jam'i ne na hilal an gane ko hilal ana tun daga ranar farko kamawar wata har zuwa rana ta bakwai sunan sa hilalu domin shi wata yana da bambanci da rana rana da girman ta take fitowa da girman ta take bacewa shi yasa ita sunan ta kwaya daya ne ash-shamsu kawai amma shi wata yana fitowa ne karami yazo ya zama tsakiya tsakiya sannan kuma yazo ya cika to a kowane mataki akwai sunan sa a larabci idan yana jinjirin wata daga rana 1 zuwa ta 2 sunan sa hilalu zuwa ta 7 sunan sa hilalu daga nan zai zama badaru har ya kai kwana 14 daga nan kuma yana ta amsa sunan badaru zai canja ya koma kamaru an gane ko to kuma lokacin da ya cika kwana 30 shine ya zama shaharu da haka wannan matakan na wata shine ya dauki hankalin wasu daga cikin sahabbai sai suke tambayar annabi me yasa ga dai rana ƴar uwan wata ce amma kuma sukan bambanta shi wata in ya tashi fitowa ya fito da girma ita rana in ta tashi fitowa ta fito da girma in za ta bace da girmanta amma shi kuma wata sai ya fito dan karami a hankali har ya cika sannan in zai bace ma ba da girman sa yake bacewa ba sai ya sake ragewa ya rage ya zaizaye ya sake koma karami sannan ya bace to me yasa haka ina Allah ya ce yas'alunaka sune maka tambaya anil ahillati game da jirajiran wata to sannan malamai suka ce shi wata kwaya daya ne kamar da rana ma kwaya daya ce to amma me yasa muka ce nan jirajirai akai jam'i domin asalin kalmar hilal din an samu ta ne daga al-istihlalu al-istihlal shine raf'us saut daga murya an kira wata da al-hilal daga al-istihlal daga murya suka ce saboda lokacin da wata ya kama farkon kamawa zaka ga mutane suna daga murya wajen nuna wa junan su shi zaka ji ana gashi can gashi can gashi can ba kamar rana ba in ta fito kowa zai ganta amma wata ba kowa yake ganin sa ba to daga nan ne larabawa suka sanya masa al-hilal daga al-istihlal bi ma'ana raf'us saut daga murya shine idan jariri ya kuka sai a ce istahallas sabiyu an gane ko wala muhillina daga nan aka samu al-ihlal al-ihlal shine raf'us saut bi talbiya daga murya da talbiya fadin labbaik allahumma labbaik ga wanda yaje aikin haji ko umra to daka daga nan ne sai aka yi masa jam'i bayan an mai da shi hilal sai kuma aka mai da shi ahilla jirajiran wata ala wazni a illa an gane ko to suka ce me hikimar yi masa jam'i tunda kwaya daya ne to shine malamai suka ce a'a abin da yasa aka yi masa jam'i bambanta lokutan ba wai dan kasantuwarsa yana da yawa ba domin wata shine dai wata amma akwai wata a ranar litinin a ranar talata akwai ranar laraba a ranar alhamis a ranar juma'a to kaga su kwanakin suna da yawa lokutan yana da yawa wannan yasa aka yi masa jam'i ba wai ana nufin watan yana da yawa ba to shine Allah subhanahu wata'ala zai ba su amsa sai ya ce kul kace hiya su jirajiran wata mawaqitu linnasi alamomin sanin lokuta ne ga mutane da aka lissafi ana yin sa ne da wata ba da rana ba shi wata yadda kaga kunamar agogo tana motsawa a hankali haka yake motsawa to wannan motsawar ta sa ita ce take nuna lokaci an gane ko to shine Allah madaukakin sarki ce kul kace hiya mawaqi shi lokutan da wata ke juyawa a cikin su ala ko yanayin da wata yake juya a cikin su alamomi ne na lokuta linnasi ga mutane kalmar kul kace malamai suka ce duk wata tambaya da ta zo a qur'ani Allah ya amsa ta da kul kamar anan yas'alunaka anil ahilla sai ce kul hiya mawaqitu yas'alunaka ma za yunfiqun kul ma anfaqtum min khairin yas'alunaka anil khamri wal maisir kul fihima ithmun yas'alunaka anil shahril harami italin fi kul italin fihi duk inda zaka samu yas'alunaka zaka ga amsar ta kul 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 a waje ɗaya ne bata zo da kul ba sai ta zo da faqul aka ƙara fa'u cikin suratul baha wa yas'alunaka anil jibal sai yace faqul yansifuha suka ce hikimar shine duk waɗannan tambayoyin da Allah yake cewa kul sai da aka yi kafin ai tambayar Allah ya bada amsa cewa yas'alunaka anil ahilla zaka iya fassarawa da cewa za su tambaye ka game da jinjirin wata to ka ce musu kaza da haka dukkan ayoyin da suka zo yas'alunaka kul yas'alunaka kul kan an yi ayi tambayar Allah yake gaya wa annabi za ai kuma yake ba shi amsa amma ta cikin suratu taha ita ce sai da aka yi tambayar sannan Allah ya bada amsa shi yasa aka kawo fa'ut ta'qi ma'ana bayan sun yi tambayar to ga amsa wa yas'alunaka anil jibali kuma sun tambaye ka akan duwatsu fa qultu kace ga amsa yansifuha rabbi nasfan fa yadharuha qa'an safsafa la tara fiha iwa jan wala amsa to sannan kalmar mawaqid mawaqid jam'i ne na waqt waqt ana nufin lokaci alauzan mafa'il kamar mawa'id jam'i ne na wa'ad wa'ad ana nufin alƙawari to da haka jinjirin wata yana nuna lokuta a wani lokaci Allah yakan dunkule da watan da rana yace dukkan su suna nuna ne lokuta amma dai a haƙiƙani wata shi yake nuna lokaci ba rana ba tafiyar wata da shi ake sanin lokutan ibada musamman ibada ta azumi musamman ibada ta aikin haji da sauransu shine Allah madaukakin sarki yake cewa wallazi ja'ala ash-shamsa diya'an wal qamara nuran wa qaddarahu manazila yace li ta'lamu adada as-sinina wal hisab ma khalaqallahu dhalika illa bil haqqi fasl al ayati li qawmin ya'lamun to da ka ubangiji subhanahu wataala yace kace fitowar jinjirin wata karami har ya zama babba in zai bace ma ya rinka zaizayewa ya koma karami sannan ya bace da shi mutane suke sanin lokuta hikimar kenan ba wani abu bayan haka to anan su abinda suka yi tambaya sun so ne a ce da su a'a ai abin da yasa ita rana ta bayyana da wata ta bambanta da wata saboda kaza saboda kaza saboda kaza saboda ita rana an halicce ta da haske kuma haskenta mai zafi shi kuma wata an halicce shi da haske amma shi kuma haskensa mai sanyi ita rana tana fitowa da wuni shi kuma wata yana fitowa da dare shi ka su haka suka so ai musu bayani ai musu bayani ta fuskar ilimin kimiya amma shi kuma qur'ani ba wannan yafi ba wa hankali da kulawa ba qur'ani yakan yi ishara zuwa ga waɗansu abubuwa na ilimin kimiya da fasaha amma karka dauka cewa qur'ani yazo ne ya koyar da ilimin kimiya da fasaha ba wannan qur'ani yazo ba shi qur'ani yazo ne ya nuna wa mutane girman Allah da kuma su san kadaitakarsa kuma su bauta masa amma a cikin bayanin haka idan wata ala idan wata bukata ta taso ta ai maka tsokaci akan ilimin kimiya dan ka san me qur'anin gwani ne ta fuskar kowane sani to sai dan tsokana maka in aka so ai bayani akan abin da ya shafi geography wani lokaci sai Allah madaukakin sarki ya san mana in ana so ai magana akan halittar dan adam a wani lokaci sai Allah ya san mana amma kar mu dauka cewa qur'ani wannan yazo yayi bayani akai ba wannan qur'ani yazo yayi bayani ba babban sako da jiko na abin da qur'ani yazo yayi shine ya sanar da mutane waye mahaliccin su yaya ikon sa yake ya buwayar sa take me haƙin da yake da shi a kansu to wannan shine an gane ko to da haka shi yasa anan su abin da suka so Allah ya musu bayani bayani na kimiyya da fasaha dangane da halittar wata ta yadda ta bambanta da halittar rana to amma Allah sai bai yi wannan ba amma dai yayi musu tsokaci yace kawai abin da yasa kuke ganin bambancin rana da wata kawai wata saboda a san lokuta muka kawo shi sai kauce daga nan sai tafi zuwa ga abin da yafi wannan muhimmanci a wajen su domin yanzu kasancewa rana tana da girman kaza tana tazara tsakaninta da duniya da kilomita miliyan kaza tana gudun haske na kaza wannan duk ba shi bane duk ka gama sanin wannan in baka bauta Allah ba kai a banza bai maka amfani ba kasancewa wannan duniyar tamu akwai wasu duniyoyin kaza da kaza duniyar Mars duniyar kaza duk wannan ka gama sani ilimi ne amma in baka kai ga kasancewa Allah daya bane shi ya cancanta a bauta masa to ilimin ya tashi a tutar babu bai da amfani to shi yasa Allah subhanahu wataala a madadin ya bata lokaci wajen yi musu bayanin wancan sai ya tafi zuwa ga abin da yafi amfani to a ilimin balagal larabci wannan shi ake kira da suna uslubul hakim kai tambaya akan wani abu amma a madadin a baka amsa akan sa sai a tafi zuwa ga abin da yafi shi amfani saboda sanin duk mutumin da bai san wancan ba to sanin wannan din ba zai masa amfani ba shi yasa a wani hadisi wani mutum masunci ne irin masu tafiya a cikin ruwa kamun kifi ko kuma waɗanda suke jigila da jirgin ruwa sai zo yake tambayar manzo Allah sallallahu alaihi wasallama menene hukuncin ruwan teku saboda ruwan teku yana da bambanci da ruwan tudu ruwan rijiya ruwan famfo da sauransu sun bambanta da ruwan teku yana da zarfi wani lokaci kalar sama daban to shine sai zo ya tambayi manzo Allah yace inna narkabul bahara mu mahaya teku ne ko matuka jirgin ruwa ko masunta ruwan da muke dauka baya isan mu biyan bukata akan teku dole yakan kare mana sai mun yi amfani da ruwan teku to me hukuncin ruwan teku gashi dai yana da zarfi gashi kalarsa ba irin ta ruwan rijiya ba to shine sai manzo Allah yace huwa tahurum ma'uhu alhillu mitatuhu ai teku bari ka ji baki dayanta ruwan ta mai tsarki ne kuma mushin cikin ta mahalan ne to cewa ruwan ta mai tsarki ne shi abin da yaso ya sani kenan to amma duk mutumin da bai san ma hukuncin ruwan teku ba ai ba zai san kuma hukuncin taban teku ba ba zai san hukuncin mushin da ya mutu a cikin teku ba to wannan kuma yana da matukar muhimmanci ya san shi to amma bai san na kasa ba ya zai san na sama to shine manzo Allah da ya masa tsokaci akan wancan sai ya tashi daga nan kuma sai ya tafi can gaba to kamar anan ne su suna so ai musu bayani akan me bambancin rana da wata ta fuskar halitta to wannan ba shi yafi muhimmanci ba abin da yafi muhimmanci ka sani ko rana ta yi girma ko kar ta yi girma ko wata yi girma ko kai yi girma ba ruwanka da shi sanin girmansa ba zai amfana maka komai ba in baka yi abin da dan shi aka halice ka ba shine bautar Allah to shi ita kuma bautar Allah tana da lokuta shi yasa Allah dan ya sanar da mutane waɗannan lokutan sai musu wasu alamomi domin duniya ta faru tun lokacin kimiyyar da fasahar agogo bata zo ba duniya Allah ya shar'anta ayi masa sallah ayi masa azumi ayi zakka ayi haji tun lokacin ba a san a gano lissafin kalanda ba to in haka ne da yaya za a yi to shine tun kafin Allah ya halicci bayan da za su yi sallah sai wa duniya alamomi da za a gane lokutan sallah da ita ba sai da aka yi agogo sannan aka fara sallah ba bal a tarihi an yi agogo ne a zamanin Halifa Harun ar-Rashid daular Banu al-Abbas kuma a lokacin da aka yi agogon Larabawa su suka fara yinsa daga daular musulunci aka yi agogo kuma aka dauke shi aka kai shi kamar daki aka kai shi zuwa ga Faransa aka ce sarkin Faransa na wannan lokacin da aka kai masa kyauta agogon daga kasashen Larabawa aka aje masa shi agogon yayi kara sai ya tashi a guje ya sauka daga kan karada ya dauka hari aka kawo amma tun daga nan kuma suka koyi fasaha suka saci kimiyya da fasahar a yau sai kaga duk wani agogo ko su kayan kere-kere sai a ce made in France made in France amma asali musulmai sun suka fara wannan to da haka Allah subhanahu wataala yace mun yi muku wata ne da wannan yanayi ne ya fara karami ya gama cika sannan ya zo ya zaizaye ya bace dan ku gane lokuta ku gane lokacin da za a yi aikin haji da watannin sa, lokacin da za a yi azumi da watan azumi, lokacin da za a rinka sallah asuba, azhar, al'asr, maghriba, isha. To shine masu hikima suka ce ta wannan sifar, ta wannan sijar, ta wannan kamar Allah ya kamanta halittar wata da halittar mutum. Shi ma dan adam yakan fara karami ya girma, in zai in yayi tsawon rai kan ya mutu sai ya sake zaizayewa ya koma karami. الله الذي خلقكم من ضعف ثم جعل من بعض ضعف قوة ثم جعل من بعض قوة ضعفا وشيبة يخلق ما يشاء وهو العلي القدير ومن نؤمره ننكسه في الخلق أفلا تعقلون لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين أن أدن ذاك قد فرقه باية يتاش يزو ينا فارق يتاش ينا دبو ينا ررفي ينا كام أبي ريكي wataran sai ka ganshi a guje, wataran shi zai dauki wani. To in yayi tsawon rai kafin Allah ya dauke shi sai ya sake komawa mai rauni, sai ya zo kafar sa ba ta iya daukar sa, ba ya iya tashi sai ya rike wani abu. Yadda ake daukar sa yana tsumman goyo, in yayi tsawon rai haka zai takwarkwashe ya zama tsoho ana daukar sa. Yadda ake masa tsarki yana jariri, in yayi tsawon rai haka za a dawo ana masa tsarki. Shine wani mai hikima yace wa mal mar'u illa kal hilali yuwafi tamama ash-shahri thumma yajibu. Dan adam ba komai bane kamar face kamar jinjirin wata, yana farawa da rauni sai ya cika kuma sai ya sake zaizayewa, zaizaye sai ya sake bacewa. Ubangiji madaukakin sarki yace wal hajj, kuma ku sani wata alama ce ta gane lokutan aikin haji, domin aikin haji lissafin sa da wata wata ake yi. Shine Allah yake al hajj ashhurun ma'lumat, shi aikin haji watanni ne sanannu, bai ce ba rana sananniya, sai yace watanni sanannu, saboda da wata ake lissafa. To shine Ubangiji yace wa laysal birru, kuma ba nagarta bane bi an ta'tul buyuta min zuhuriha, kurin ka zai kewa gidaje ta bayan su, wannan ba burgewa bace. Abin da ya faru shine wasu daga cikin mutanen Madina, lokacin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya zo Madina, daman kun san aikin haji mutanen Makka da Madina sun gaje shi tun a addinin Annabi Ibrahim, manzo Allah ba shi ya zo musu da aikin haji ba, tuntuni daman ana aikin haji sai dai na lokacin jahiliya ya saba wa na musulunci, musulunci ya zo ya gyaggyara musu shi ne. To cikin abin da suke yi na barna wanda musulunci ya gyara, idan mutum ya yi niyyar aikin haji ko umara, to ba zai shiga gidansa ta kofa ba. Idan ka je aikin haji ko ka je umara ka dawo gida, suka ce ba za ka shiga gida ta kofa ba, ko kuma in kana tsaka da aikin hajin ko umara za ka shiga wani gida, to ba za ka shiga ta kofa ba, sai dai ka shiga ta bayan katanga, ko ka haura sama a huda rufin gidan ka shigo, saboda wani camfi da suka gada iyaye da kakanni. Wai duk wanda yake sanye da harami, to bai kamata wani abu ya raba tsakaninsa da sama ba, wata rumfa ta sha makance kansa bai kamata ba. To shine Allah suba, kuma suna ganin yin wannan din wani ibada ne, wani burgewa ne, wata nagarta ce. Shine Allah ya ce wa laysal birru, kuma ku sani ba burgewa bace, ba nagarta bace, ba tsoron Allah bane, bi an ta'tul buyuta min zuhuriha, ku rinka zaukewa gidaje ta bayan katanga ko ta saman rufi. Wa atul walakinnal birra man ittaqa, sai dai nagarta shine tsoron Allah. Duk abinda Allah ya ce ka kiyaye, in ka kiyaye shi to shine ka zama nagari, shine ka burge. Inna akramakum indallahi ataqakum, wanda yafi girman ku a wajen Allah shine wanda yafi takawa, yafi kiyaye dokokin Allah. Wa atul buyuta min abwabiha, wurin ka zai kewa gidaje ta kofofin su a kowane lokaci. To anan wadansu malamai suka ce duba izuwa ga ruwayar da muka karanto ta sababun nuzul, ta nuna sababun saukar ayar. Abinda yasa Allah yace wa laysal birru bi an ta'tul buyuta min zuhuriha, saboda wancan abin da suke yi. To amma duk da haka akwai ka'ida sananniya a wajen malaman tafsiri da ulumul qur'an, al-ibratu bi umumil lafzi la bi khususi sabab, ko da ga sababin da ya faru aya ta sauka, to ita ayar bata takaita akan sababin ba, za ta yi aiki akan sababin, kuma za ta shafi duk wani abu da yake da alaka da irin wannan. To shine waɗansu malamai suka ce ayar a dunkule tana nuna mana due process ne, ma'ana yin komai bisa ka'ida, bisa doka da oda. Wa atul buyuta min abwabiha, komai in za a yi shi ai bisa ka'ida, an gane ko? Komai in za a yi shi ai shi bisa ka'ida, wannan shine nagarta, kuma wannan shine burge Allah. Duk da galibi mutane ba sa san ka'ida, ba sa san doka, musamman mu mutanen Najeriya mun fi son mu saba doka, burgewar mu tana cikin taka doka. duk wata ƙasa da zaka je a duniya zaka samu dan ƙasar yana cinkahu da bin doka amma a Najeriya babba ne zai bugi kirji yace sai mun yi kaza mu ga wa zai hana shi ya burge kenan naga ƙasar da minista zai bada approval amma mai gaji a kawo masa takarda yace ba zai ba kuma ka koma wajen ministan yace maka sai dai kai hakuri nayi maka iyayi na shi ma akan dokar sa yake amma a Najeriya minista yace ai abu wani abu ai kasa yace a ai kashin sa ya bushe shugaban kasa yace ai abu wani na kasa da shi yace a saboda shi ga dokar da take zaune da shi kuma yana so ya kiyaye ai kashin sa ya bushe to mu a wajen mu saba doka shine abin alfarinmu wanda kuma ba haka ya kamata ba duk dan adam mai hankali da tunani mai ilimi bin doka shine kamalarsa shine Allah yake wa'atul buyut min abwabiha komai in za ku yi shi bisa ga ka'ida ku kiyaye doka da oda sai a zauna lafiya amma musuba mukalli a hanya kadai zaka ga traffic danja ta tsayar da mutane amma wanda suka yi dokar su za su taho da jiniya su fasa mutane su wuce kowa ya ba su hanya su fa suka yi dokar fasa ce a tsaya wannan kuskure ne yana daga cikin alamomin tashin alkiyama manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace idza duyyatil amanatu fantaziru sa'a in aka tozarta amana to ku jira alkiyama ta kusa sai sahabbai suka ce wa kaifa idza'atuha yaya tozarta amana ake nufi sai manzo Allah yace idza wusidal amru ila ghairi ahlihi fantaziru sa'a duk lokacin da aka koma yin abu da ka ba bisa doka da oda ba to alkiyama ta kusa duk lokacin da mutane za su zauna su rubuta doka da kansu amma kuma su ne farkon masu karya ta to an tozartar da amana ma'ana an ba da amana ga wanda ba su cancanta ba ba za su iya rike ta ba to in haka ta faru kuwa to a jira alkiyama ta kusa ubangiji subhanahu wataala yace wattaqullaha ku kiyaye dokokin Allah la'allakum tuflihuna dan ku samu rabauta a gobe kiyama al-imam ibn kathir ya kawo riwaya daga abdullahi dan abbas abdullahi dan abbas Allah ya kara masa yadda yace sa'ala annasu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam anil ahilla mutane ne suka tambayi manzon Allah game da jirajiran wata fa nazalat hadhihi al-aya sakamakon haka sai wannan aya ta sauka yasalunaka anil ahillati qul hiya mawaqitu lin-nas wal-hajj har izuwa karshe wa qala abu ja'far anil rabi abu ja'far ibn jarir at-tabari ya rawaito daga rabi dan anas daga abil aliya ar-rayahi yace balagana labari ya ishe mana annahum qalu cewa sun ce ne ya rasulullah ya ma'aikin Allah lima khuliqatil ahillatu dan me Allah ya halicci jirajiran wata me hikima fa anzalallahu fi Allah ya saukar qul hiya mawaqitu lin-nasi wal hajj wa qala abdur razzaq an abdul aziz ibn abi rawad rawad an-nafi an ibn umar qala daga abdullah dan umar yace qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace ja'alallahu al-ahillata mawaqita lin-nasi Allah ya sanya jirajiran wata dan su rinka nuna wa mutane lokuta na ibada fasumu li ru'yatihi ku yi azumi idan an ga jinjirin wata wa afiru li ru'yatihi kuma ku sauki azumi in an ga jinjirin wata na watan shawwal fa in gumma alaikum idan wata bai bayyana gare ku ba aka sakamakon hazo ko hadari fa uddu 30 yawman to ku irga watan baya cika kwana 30 Muhammad ibn Jabir ya rawaito daga Qais dan Talq daga babansa Talq dan Ali qala yace qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace ja'ala Allah al-ahilla ubangiji ya sanya jirajiran wata fa idza ra'aytumul hilala fasumu idan kun ga jinjirin wata ku yi azumi wa idza ra'aytumuhu fa aftiru in kuma kun ga shi to ku sauke da haka wannan yana da tafsira qul hiya mawaqitu lin-nas wal hajj Imam al-Bukhari ya rawaito hadisi da sanadi har izuwa ga Barra'u dan Azib Allah ya kara masa yadda قال يكي كانوا إذا أهرموا في الجاهلية أتوا البيت من ظهره لا ربا وان أنصار سنكفن في ألوكة الجاهلية إن سكي هرما دا أي سنهجي وباسا شقاء تاكي تقوفا كو جدا تقوفا سيدي سرنك كي تركة تنغاكو سهو تصمع فأنزل الله وليس البر بأن تأتي البيوت من ظهرها ولكن البر من اتقى هر إذوا كرشي إمام الأعمش يا رويت ودقى أبي سفيان دقى جابر يكي كانت قريش تدعى الحمس Quraishawa sun kasance ana kiran su da suna al-humus cikin sunayen su na lokacin jahiliya wa kanu yadkhuluna min al-abwab fil ihram su sun kasance ko suna harama da aikin haji ko umra suna shiga gida ta kofa su Quraishawa kenan أما وكانت الأنصار وسائر العرب لا يدخلون من باب في الإهرام أما الأنصار ومتان مدينة دسورا لا ربوا سوكا إنسنا سنيد هارمين أيت هجو أمرا باسا شقاج لا تقوفا فبينا رسول الله صلى الله عليه وسلم في بستان دان هكا وترانا النبينا جتون لنبو إذ خرج من بابه سيكتو دقلن بن أما تقوفا وخرج معه قطبة بن عامر الأنصاري sai Qutba dan Amir al-Ansari shi ma ya biyo annabi ya fito ta kofar lambun fa qalu sai su ɗan uwansa suka ce ya rasulullahi ya ma'aikin Allah inna Qutba ibn Amir rajulun tajir shi Qutba dan Amir dinnan mutun ne attajiri wa innahu kharaja ma'aka min al-babi kuma gashi ya fito tare da kai ta kofar dinuka sai ni irin addinin ka nake yi ba addinin gargajiya na iyaye da kakanni ba to shine fa anzalallahu sai Allah ya saukar da wannan aya wa laysal bir bi an ta'tul buyut min zuhuriha izwa karshe حسن البصري يتي كان أقوام من أهل الجاهلية إذا أراد أحدهم سفرا وخرج من بيته يريد سفره الذي خرج له ثم بدا له بعد خروجه أن يقيم ويدع سفره لم يدخل البيت من بابه أو تروائر إذا متن زي تفياني إن يبر جدا أهنيا سي فاسة تفير زي داو تو إن يداو مزيش كتقوفا با سي دي هورو تكتنغا كوي هورو تسمارفي ولكن يتصوره من قبل ظهره sai dai ya hauro katanga ta bayan gida to shine fa qala ta'ala wa laysa albiru bi an ta'tu albuyut min zuhuriha walakin albirra man taqawa albuyut min abwabiha wa qala muhammad ibn ka'b al-qurazi yace kana ar-rajulu idha atakafa kuma dai yana daga cikin al'adar idan mutun yana itikafi lam yadkhul manzilahu min babil bayt in zai shiga gidan ya kama shi to ba zai shiga ta kofa ba fa anzalallahu hadhihi al-aya fi Allah ya saukar da wannan aya idan muka tattara waɗannan ruwayoyi gaba daya kaga kenan ba kawai sai mutumin da yake aikin haji ko umra bane ba zai shiga ta kofa ba a'a al'ada ta fi haka fadi wanda ya shirin tafiya ma da yi tafiyar bai fasa shi ma in ya dawo gida ba zai shigo ta kofa ba sai dai ya hauro katanga wannan ma yana daga cikin al'ada to haka nan wanda shi ma ya shirin umra ko haji kuma ya dawo ko yana tsaka da haka to shi ma haka ne wanda yake itikafi to abinda wannan yake nuna wa ita al'ada duk yadda mutane za su dauke ta duk yadda za su gaje ta iyaye da kakanni ba ta zama hujja ba ta zama addini sai abinda ne addini ya tabbatar in dai abu kawai madogarar sa al'ada ce ai an gada iyaye da kakanni wannan bai zama addini ba bai zama hujja ba da yawa za ka ga iyaye akan samu sabani da ƴaƴa ta wannan fuskar wani yaron yace shi ba zai yi kaza ba ace kai abinda aka gada iyaye da kakanni ai ba za ka saba ba za ka ja mana abin fada za ka ja abin kunya to wannan baya daga cikin abin da ya kamata mutane su zargi junan su da shi ko su mai da shi ya zama musu wani abu alakakai in dai abu ba anzalallahu bihi min sultan Allah bai ce ai ba babu wani hadisi da yace ai to kana da damar ka saba wasa ko da an gada iyaye da kakanni ballantana ma idan ya zama canfi ana jin in ba kai ba wata musiba za ta samu to wannan wajibi ne ma a saba masa domin aqidar mutane a kubutar da ita wannan shine abin da sahabbai suka rinka yi sayyidina Umar lokacin da aka tura shi kasan Misra yaji ya tarar da mutanen Misra suna yin wani abu ruwan maliya Nil na Misra duk shekara sai an wanki budurwa sabuwa wacce ba a taba kunciya da ita ba sai a jefa ta to in ba ai masa haka ba ruwan a shekarar kafewa zai ba za su samu ruwan noma ba ba za su samu ruwan da za su rayu da shi ba da Umar da aka tura ɗaya daga cikin sahabbai kai ya zama gwamna a garin in ban manta ba Abu Ubaida ko wani makamancin haka sai ya turo sayyidina Umar a rubuce yace to ga abin da nazo na tarar da mutanen Misra suna yi kuma sun zo sun gaya mun sun yadda sun shiga musulunci amma ga al'adar da suke yi a zaf iyaye da kakanni sai tura wa Umar dan Khattab in kai izini to zan bar su yi lokacin yin ya kama budurwa bajin su je su kai ta gefen ruwa su tura ta ruwa ya cinye ta to sai Umar ya kafi ya rubuta wasiƙa yace zuwa ga ruwan Misra bawan Allah daga Umar bawan Allah in kai kace ba su ruwa to kar ka sake ba su amma idan Allah ne yake ba su ruwa ba kai ba to muna roƙon Allah ya ba su ruwa kuma ba za a sake sa maka budurwa ba Umar yace idan lokacin yayi ku jefa masa wasiƙar rabu da shi kar ku sake jefa masa wata budurwa kuma lokacin yayi aka jefa wasiƙar har yanzu ruwan bai sake kafewa ba kaga al'ada ce iyaye da kakanni aka gaje ta amma tana allake da aqidar mutane haka Umar ya karya ta. To da haka ire-iren waɗannan abubuwa mukan gaje su wani lokaci iyaye da kakanni a ce in ba ai kaza ba kaza ne in ba ai kaza ba kaza ne bari in bada misali karami a kasar Hausa wankan jego idan mace ta haihu a ce sai an dafa jikinta da ruwan zafi kuma a bata kunin kanwa kuma a bata yaji kuma ba za ta rinka shiga waje mai sanyi ba sai waje mai zafi kaga wannan al'ada ce har da yawa daga cikin iyayenmu a kasar Hausa suna jin in mace ba ta yi wannan ba jikinta lalacewa zai za ta tsufa to amma yau bincike na ilimi ya tabbatar da wannan cutar da mace yake mutumin da yake zubar jini bai kamata ka kara masa abu mai zafi ba abu mai sanyi ya kamace shi haka wankan jego ya ci karo da binciken lafiya kunin kanwa ita kanwa tana da dabi'ar zafi ne mutumin da yake zubar da jini bai kamata ya sha kanwa ba yaji yaji abu ne mai zafi mutumin da yake zubar jini bai kamata ya rinka shan yaji ba to amma duk an gada iyaye da kakanni kuma ana ta yi da yawa mutane suna ta mutuwa sanadiyar wannan ba su sani ba in kai magana sai a ce to an gada iyaye da kakanni in ba ta yi ba lalacewa za ta yi aure da yawa ya mutu a sanadiyar wannan likitoci suna ta faɗa amma an kyaji to amma wata hikima ta Allah idan mutane suka ɗauki abu suka mai da shi al'ada sai Allah ya tafi da su a haka gwargwadon iliminsu kenan gwargwadon tunaninsu kenan amma fa idan ta bayyana wannan abin yana cutarwa me ya kamata su yi su daina su bar shi macen da ta haihu kayan gina jiki take bukata kayan da za ta mayar da jinin da ta zubar take bukata hutu take bukata amma ba wahala irin waɗannan da ake sanya musu ba wani zai ce to ai kuwa matata da ba ta yi wankan jegon ba kuma ta ragwagwabe wani zai ce baka haka ai wance ma da ba ta yi wankan jegon ba baki ga yadda ta lalace ba ai wance ma haka to me amsa amsa shine saboda kun yadda ne Allah ya baku kuke haka yanzu ku kalli mahaukaci mahaukaci yanzu zai je ya ci kashi kuma kaga yayi kiba amma kai da kake da lafiya je ka ci kashi ka gani yadda za ku kare wani malaminmu a Kano mai hikima yana magana akan irin waɗannan abubuwan da muke shiga su da ka wanda ilimi da hankali lafiyayye ma bai kamata mu yi su ba inda za mu yi aiki da su yace kamar misalin maganin gargajiya sai a baka a ce ka je ka jika ka ci karanda in ta kare ka kara ruwa ba iyaka kawai ka ci ta in ta kare ka kara ruwa maganin gargajiya da maganin me bature maganin bature maganin magani ne na gargajiya magani ne kila ma na baturen daga na gargajiya aka samo shi kila sinadaran da na gargajiya suka yi amfani da shi shi baturen ya ɗiba ya gyara ya nasa to amma bambancin bature sai san ga gwargwadon da za a sha ga lokutan da ya kamata a sha ga adadin da za a sha in an sha iya kaza a dakata amma kai kawai a ce je ka sha in ka gaji ka zubar in ya ƙare ya sulare ka ƙara ruwa to shine sai ya ce wa malamin nan to kuma malam ai yana magani sai ya ce to ai saboda mahaukaci ne kai Allah ya baka yake ma magani in kana da hankali kai wannan ka kwana lafiya to wannan shine amfanin ilimi ilimi ya nuna maka daidai kuma ya dada gyara maka daidan ga yadda take bambancin ilimi da abu da ka kenan da haka wannan shine amfanin ilimi kuma shine amfanin addini ya rinka nuna maka abubuwa masu kyau da mafiya kyau wani abun mai kyau ne amma addini sai ya zo ya sake kyautata maka shi to da man amfanin addinin kenan aikin haji da mutanen jahiliya suke yi abu ne mai kyau dan da musulunci ya zo bai hana su ba amma sai ya dada ne gyara musu shi ga abin da za a yi ga abin da ba za a yi ba cikin abubuwan da suke yi a aikin haji ba za su shiga gida ta kofa ba sai dai su haura ta katanga cikin abubuwan da suke a aikin haji ba sa tawafi da kaya sai dai su yi tsirara cikin abubuwan da suke wajen talbiya sai su rinka shirka suna kiran sunan wasu gumaka a madadin Allah duk sai Allah ya gyaggyara musu waɗannan abubuwa bisa ga ka'idar inna hadhal qur'ana yahdi lillati hiya aqwam shi da man qur'ani kullun yana nuna maka abin da yafi ne koda abin ya yana da kyau to ga wanda yafi kyau sai kai mafi kyau akan wanda yake mai kyau Allah ya nuna mana gaskiya ya bamu ikon binta ya nuna mana ƙarya ya bamu ikon nisanta ta saboda lokaci za mu tsaya nan يا الله بدعوك سركي يا كيمو والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته